cikin halin zulumi da juyayi aka waye gari a jamhuriyar Nijar a washe garin bayyanar labarin wannan mummunan hali. A nan ya mai fadar gwamnati duk inda ka shiga zancen harin nan ne yake bakin mutane, yayin da a fili ake ganin alamar bacin rai a fuskar 'yan ƙasa.
Muna bakin ciki, muna juyayi, muna ma wanda suka rasa nasu gaisuwa. Soja da kansu suke cewa daga jiragen soja sun bi ta kan kan militar minti 15 babu sai an yi attack, ko ku daga wata mota ta nasaru ta shigo cikin kan ta huta sai an yi attack.
Abubuwa jiya sun nuna cewa gaskiya kaman ba wa'annan 'yan ta'adda ba su kawai harin tunan harin kaman kidiwa, kaman hari ne tsararre, kaman hari ne wanda ya san salon yaki, tunda yana da kidiwa duka sai suka bata duka kaman hanyoyin sadarwa na yankin duka suka zo suka kawo hari. Kuma yayin da bayanai suka saida kamar da ganesa suka ta aiko makamai bisa kan ita wannan kan in.
Sanarwar gwamnatin Nijar na cewa harin na ranar Talata ya janyo wa kasar asarar rayukan sojojinta 71, wasu 12 suka jikkata, yayin da wasu masu tari suka yi batan dabo. Sai dai shugabar kungiyar matasan Jenom Falmata Taya na da ja akan waɗannan alƙaluma.
Barikin su kuttum, bamu ce wani ya huta ciki ba, kuma akwai soji na kamfani uku sun sani mun sani sun san da mun sani. Zancen mutum 71 suka mutu bai mata su ba, gwamnati ta yi wasa da hankalin mu. Wannan ciwo ne da ya shahi kowa. In baka da ɗan uwa a soji, kana da makwabci, kana da abokin zama.
A ra'ayin Gare Amadu, ɗan jarida mai zaman kansa da ke sharhi akan al'amuran yau da kullum, akwai buƙatar aiwatar da canje-canje a sha'anin gudanar da ayyukan tsaron wannan ƙasa.
A ce komandan da kanshi ya mutu, wanda ke bi mishi ya mutu, abin na ɓatare. Ya kamata yanzu bayan an binne su a tsaya a zamna a diba menene mai rangayi cikin harkar su sojan namu. Wani sauyi ne ya kamata a kawo cikin zamanin da muke tare da waɗannan soja na tsaro. Wani sauyi ya kamata a kawo wanda an kace suka kai harin ma da suka zo ma aka ce suka buge inda mai yake.
Rashin wadatar kayan aiki da ma abin da ya shafi nagartar su wani abu ne da 'yar majalisar rokokin ƙasa Hadiza Sani mai yaki ta ce abin dubawa ne a yau.
Kamin yanzu almanzila ni uwa ce ciwon da ke nake ji yau ba yanda zan kwatanta maka ita. Yaran ga dai an san dai an hura musu wuta da kilo 7 kenan. Waɗanda suka zo suna da makamai wanda he namu makamai dan Allah dan annabi muke tambayi shi bazan ƙasa ya hudda makamai ya hudda bindigogi a tashi a ba yaran ga dan Allah cece mu. Yaya ne za a bar yara awa uku suna nan suna yaƙi da wuta ba a tada mana zirgi ba a kai a sanye su? Ya ne ba ni iya ganewa ne tsakanin minister de la defense zuwa minister de l'interieur? Muna da miliyar 250 da zuba wasu mutane ana botan miliyar saboda cutan kasa ba a sayo musu.
A wani abin da ke zama kiran kwantar da hankali shugabannin addinai irin su Ustaz Malam Haja cewa suke
mu ne zamu gyara halayenmu sai Allah ya sauƙaƙa mana duk abin da muke tsoro. Mu ne zamu gyara halayenmu sai Allah ya kawo mana duk abin da muke so na rayuwa.
A yau Alhamis shugaba Isu Muhammadu ya jagoranci taron majalisar tsaro ta ƙasa a fadarsa domin taya al'ummar Nijar juyayin wannan babban rashi. Ƙasashen jetan Sahel sun ɗauke taron da ya kamata su gudanar a ranar Lahadin da ke tafe a birnin Wagadugu zuwa birnin Yamai, yayin da ƙasar Faransa ta ɗage nata taron zuwa farkon shekarar da ke shirin kamawa. Ga yanzu ba wata ƙungiyar da ta ɗauki alhakin wannan hari, sai dai ana kyautar zaton haɗin gwiwar ƙungiyar Ansardin da Akmi da Almurabitun a ƙarƙashin jagorancin Iyad Agali ne ke da hannu a wannan aika-aika, wacce alamu ke nunin ba za a rasa ɗaukin Abu Walid Al-Saharawi na reshen IS a yankin Sahara ba, a bisa la'akari da yawan maharan da suka afkawa barikin sojan na Inatis. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.